Assalamu alaikum, shirin yau da gobe shiri ne na matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen House na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshinmu na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za ku kuma iya jin mu kai tsaye a koda yaushe kuke bukata a shafukan mu na sadarwar internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru Mai Shanu
sai kuma ni Hadiza Kyari.
Masu sauraro dai kamar yadda kuka sani a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau ma za mu ci gaba da tattaunawa ne akan tarbiyya kamar yadda muka yi a makon da ya wuce. A yau za mu duba bambancin tarbiyya a zamanin da da na yanzu da kuma matakan da ya kamata a dauka domin tabbatar da ingantacciyar tarbiyya.
Yau tarbiyya ta matasa ne mun gani inda ne shi malam gashi na inda ne ba ne ya bashi hannu da gashi da take shuka wurin game amma kage yanzu da muka so sai da mana tsoron gobe.
Muna tafe da cikakken tattaunawar da zauren muhawaran mu yayi akan wannan batu.
Bayan haka kuma za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook a ranar Litinin amma wadda ta gabata. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe.
Kuma sauraro za mu fara da karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata inda muka ce bakanin iyaye da malamai wake da haƙƙin tarbiyyar da yara ga kuma yadda kuka amsa mana. Ta farko mun samu ne daga Hannatu Yakub inda tace a gaskiya iyaye su suka fi cancanta da su tarbiyyar da yaran su.
Amsan mu ta biyu ta fito daga Ahmed Carpenter Gabarin inda yace gaskiya iyaye ne suke da haƙi amma bai kamata dan yara an sace su a ce wai laifinka ne kana da damar barin yaronka yayi walwala.
Ita kuma Umma Habib tace iyayenmu su suka fi rinjayen haƙƙi wajen tarbiyyar yaro amma da malamai da dattijan anguwa duk suna da haƙƙi wajen tarbiyyar yara da ke kewaye da su.
Abul Bashar Jamal yace iyaye su ya kamata su ba da tarbiyya na kashi 95 cikin 100.
Ga kuma amsar Maryam Aminu Kano Maida Garko da Aishatu Musa Wada Barikin Ladi tare da Fatima Musa Wada su kuma suka ce fatan alheri a gare ku yau da gobe. Ni dai a gani na malamai ne suka haƙi wajen tarbiyyar da yaro domin wani yaron ya kuma karfin iyayensa kuma haka ne.
Haka ne shi kuma Comrade Umar Shehu Mai Saji Allah ya sa na faɗa daidai yace Allah wato assalamu alaikum yau da gobe. Tarbiyyar wato tarbiyyar yaro haƙƙi ne da ya rataya akan kowa. Iyaye, malamai, gama garin al'umma domin yaro na kowa ne. Ba mamaki iyayen da malamai ba su ci amfanin shi ba amma gama garin al'umma su ci. Haka kuma in har ya lallace ba iyaye da malamai kaɗai za su kula da shi ba.
to sai kuma amsar Sani mai langelange ya wuri shi kuma yace yau da gobe ba shakka wannan haƙin su ne duka ganin cewa ana iya ba yaro talbiya mai kyau a gida amma ya tafi makaranta kuma sai ya lalace
tabbas shi kuma Dauda bin Afan Potiskum yace iyaye ne wato uwa da uba sai kuma malami wannan shine gaskiya da gaskiya wai makaho ya shiga caca ba a ci shi ba a lalle kan babbar magana
wannan fa babbar magana ce to an samu ta ƙarshe kuma daga wurin Zainab Shehu Aliyu tace su duka suna da haƙi da fari dai a turance an ce charity begins at home to banda haka su ma malaman suna da tasu gudumawar da za su bayar dan idan yaron su sun bar gida hannun malamai za su koma sai kuma su daura inda iyaye suka tsaya
to madalla masu saurari wato ku ci gaba da turo mana wato amsoshin tambayar da muke muku a shafin mu na Facebook
to karshen amsoshin kenan bari kuma mu ji shirin mu na gaba
Madalla Hadiza bari mu sake komawa jamhuriyar Niger kamar yadda muka yi a makon da ya gabata mu ji tattaunawar da zaurin muhawaran mu yayi da wasu matasa da ma iyaye akan tarbiya a zamanin yanzu Yusuf Abdullahi wakilin mu wato shine ya jagoranci wannan muhawara ga kuma yadda ta kasance
to malaman da muka gaito a wannan zauren sun hada da Alhaji Salisu Amadu daya daga cikin dattawa a Binnin Yamai akwai kuma Al-Mansur Muhammad daya daga cikin masu fashin baki kan al'umuran yau da kullum a Nijar sai kuma Lawli Talha shugaban ta kungiyar matasa wacce ake kira Ashifa tare da su zamu tattauna kan abin da ya shafi tarbiyya da kuma kyautata mu'amala tsakanin al'umma zamu ji washin wace fasara za a yi wa tarbiyya a wannan zamanin kuma ta wace hanya za a kyautata mu'amala tsakanin al'umma Alhaji Salisu Amadu da kai zan farawa shin me ake nufi da tarbiya
wasu malaman fiqh suka ce ana iya kasafa gida uku dan ka san ajimin mutum kamar girman shi matsayi uku ne akwai yarinta akwai tasawa madarki matashi akwai kuma littafi taka to ita ma tarbiya tana iya tafiya a wannan matsayi to amma suka cewa yaya ne ake daukar ta wanda al'aini za a gane menene ma tabbana tarbiya ita tarbiya kalma ce wadda ya zamanto a larabci kamar doka ce wadda take tsare dan adam da bisa kan ta yadda lalata kenan ita tana gwadawa mutum menene rayuwarka menene kai kanka menene dan adam menene dabba menene tsuntsu menene wannan abin duka abin da ka sani yana bambanta rayuwa da wanda ya zamanto kai dan adam a matsayinka na mutum cikakke kamili wanda ka san abin da kake yi kenan in akwai tarbiya kuma ka san irin da zaka shiga ka san karaman da zaka yi in akwai tarbiya ka san idan ka ga babanka ka san wannan babanka ne in akwai tarbiya ka san wannan abokin babanka ne in akwai tarbiya ka san wannan abokin babanka ne ba za ka ubana ke in akwai tarbiya ka san hakkin makwataka in akwai tarbiya ka san hakkin kanka tukun ba haka nan ka san hakkin gidanku ka san hakkin kasarka ka san hakkin ungoku
waye kamata wane ne nauyin bayar da tarbiya hau akan sa iyaye ko kuma makaranta
uwaye da makaranta dan su mun salan mutum a matsayin shi na dan adam ya kamata ya kiyaye ya san menene dokokin rayuwar tarbiya ita kuma tarbiya tana tasowa daga gida sai ta hadu makaranta kuma ita hadin titi
to wace rawa ko wani bangare ya kamata ya taka kama daga iyaye zuwa ita makarantar
Allah saka lalle kowanne bangare akwai hakkin da ya kamata ya bashi kai wanda ya zamanto kuku a hida aka ce idan ka a hida da kun wai kamar shi karatu wanda zai zamanto rada ka aye shi mata kun kamar shi addu'o'i wanda Allah ya kare shi daga shedan wanda ya zamanto duk ka san dan abin da yake bambancin rayuwar mu uwayen mutum kan mu zo ma addu'a cikin Muhammadu zo duniya sai aka lissahi yau wanda ya zamanto in ana tahiya abin yana lalacewa ana tahiya ana barin wanda ana gani sarai yau kana ganin sai aka ce ai zamani ne ba wani zamani illa abinda dokokin da ya kamata su abi su a ba su hakkin su su ne ba abi sai ake barin dokoki idan ka bar dokoki sai ya zamanto kuma a wa zai gyara ma shedan
shi kuma kana magana kamar irin rawar da ya kamata a ce iyaye sun taka ko ita makaranta wace rawa ya kamata a ce ta taka
ita makaranta baka ji aka ce ba karka kai wanda ya zamanto a ce malamin yana shan sigari malamin yana shan giya kuma amma yana bada karatu shi kuma karatu yana tafiya da tarbiya tarbiya kenan malami bai da tarbiya in kai lissahi sabai komai ilimin da zai bayar naka kada ka kai shi wannan gurin kenan kai sai da wannan aka cewa ko da zai zamanto kai zaka kai danka makaranta to in aka ce fa shi wannan malamin idan an tashi makaranta ba abin da yake sai leganci ba abin da yake sai abubuwan da ba hakan ba ko kuma an ya zamanto in ya koma karatun kuma yana koma salata to kai danka da acan
almansir ya kai zaka kwatanta tarbiya a wannan zamanin da muke ciki
ai ko wace al'umma cikin duniya tana da tarbiyar ta muna da tarbiyar mun ne tarbiya ya zaman do kai mai gadanci baka ƙarya baka sata baka zalunci kuma wadanga abubuwa yanzu da ba mu san da su ma yanzu akwai su ya zaman do kai shugaban al'umma yanzu kai kai sarki ne kai magajin gari ne kai prefect ko wani ministan ya zaman do cikin taya da kai kana bada matsali na gari babu kariya babu zalunci babu
ba bayar da kyakkyawan misali
ba kokan misali to wannan shine faskar yara namu ka gani suna kallon yaro yana kallon uban shi kuma mu al'umma muna kallon cikin karkara muna kallon taki muna kallon sarkin mu muna kallon ministerkin mu muna kallon presidentkin mu to in su da kansu ya zamanto ba su da irin wannan tarbiyya ta gari kenan al'umma duk ta lalace ka gane ku nan ga cikin matsala kuma yau cikin tayar namu yau harka kudi harka neman arziki harka duniya
son abun duniya
yau ya kawo muna matsala da yawa cikin harkar tarbiyya kuma arziki nan su baron su an na kwaya ne ka kawo baron su an na kashe mutane ko sai da fotocin adam ka kawo baron su kenan wadanga abubuwa duka an ba mu han ba musu magani ba tarbiyyar mu ba za ta kawo muna matsala sosai
to yanzu ya za ka so kwatanta tarbiyya a wannan zamanin da tada
tarbiyya tada mutane ba ruwan su da abin duniya kuma mutane suna son juna kuma mutanen kana da abu naka abu na al'umma ne abu naka na al'umma yaron ka naka na cikin ka yaro na al'umma ne yau garin ga an kai ma wani yaron wani magana yayi wani abu ba bisa gaskiya ba kai mishi magana zaga uwaye za su taso muka ga mushe yana so ba yaro tarbiyya cikin classes dan ya bige shi kuma mishi wannan magana sai ga uwaye da garkin ga anguwa su taso da sanduna za su buga mushe kenan wannan abubuwa duka da ba mu san shi ba yaro in ya taso yaro na al'umma ne kamata ta ba yaro tarbiyya yau ba haka bane
Lawrence Alha kana daya daga cikin matasan Birnin Yamai kuma mun gayyace ka ne a matsayin matashi shin ya kai kake kallon tarbiyya a wannan zamani
yau tarbiyya ta matasa Alhisu mun gani inda ne shi malam gashi na inda ne bani ya bashi hannu saboda ga shi duk da shi ga wurin game amma kaga yanzu da muka zo sai da mana su rungume shi don an samu change cikin hankalin duniya tarbiyya an zubar da ita kowa ya dauka tarbiyya makaranta ne zaka samu tarbiyya shi kuma tsarin na makarantun mu na yau kowa masu tsoraran mu ya san system na tafiyar da ilimi musamman na kasashen mu na Africa kuma musamman kasashen masu talauci wallahi bai daidai da akidar mu bai daidai da al'adun mu ba kuma bai daidai da addini
anan kamar kana nufin cewa al'adun wasu kasashe da kasashe kamar su Niger ke doka shine yana cikin abubuwan da ke kawo tarbiyya ki ka
tabbas kai baka sa ka gyara naka ba kuma sai ka dauko na wani shi kuma na wannan ne yake karfin ka kenan babu inda za a ci nasara kenan anan mun matasa kirin da muke yi ga matasa ƴan uwanmu da kuma uwayenmu tarbiyyar nan da aka sani ta da ta tushe ta gida a dawo ki santa yaro ba ka gwada mishi abin duniya tashi fara yaro ba ka gwada mishi a kai dana ne dan ni ina minister ko dan ina deputy ko dan ina wani governor no yaro kana gwada mishi danka ne amma kuma an yi hito waje duk wani dattijo mai warinka kai a matsayin shi na babanka ko kuma wani mai warin wansi guda ne suke da wa'annan wanda suke nan gidanka da kai da kanka kenan yara ana sa musu wannan hankalin ne uba ya sa ma ɗan shi da ka hito waje in ka ga mutum mai kamanni to da ni da shi duk guda ne wajen ka ba shi daraja ka mutuntar da shi in ka ga taho ga kaya zai ki abu ka dauka ka aje mishi in zai kaza duka yanda tarbiyya take to dole sai mun dawo mun yarda mu yi wannan tsarin sannan kuma matasa masu tasowa musamman masu neman ilimi in ce yan makaranta kamin mutum ya tafi shiga cikin abun da shi harka administration ma'ana harka aiki ya kamata mu sani shi aiki ma da za ka zuwa kai don ka saka a ainihi ba ma don ka samu kuɗi ba ne ba don kuɗi ba ne ake yin aiki aikin ƙasa ana yin shi ne domin
kasa makasar ka daraja a ce kasar ka tana da irin ka mutane masu adalci masu kokari masu tattalin kasar ta ci gaba ai yanzu na aiki jarida ne kuke ko in kudi kuke so a kunna za ku ji samu kudi amma kuka yarda ku zamna ku ba mutane ilimi a horar da su a ta da al'umma wannan kuma Allah ma da kansa yace cikin abin da ke iya maka saura akwai ilimin da tafubi ilimin da ake cin hani shi ko malam ko don kenan tarbiya a rajin su tana gida
ana ganin ku iyaye ku ne kuke yin sakaci game da tarbiyantar da ƴaƴanku musamman ma kamar baiwa makaranta yuka da nama game da abin da ya shafi tarbiya ku iyaye ba ku da lokacin ku tsaya ku ba ƴaƴanku tarbiya
ba duka kowane gida bane ba ake tafiya da irin wannan abin da ka wadi magana inda take shugaba ya fara da kai mai gida idan ka gyaru iyanka za su gyaru ba magana zamani ba wani ma ne zamani shi ne yake in kana gidanka ya shige ya ci gaba da zama gidanka kai ne za ka gani ka sare wannan abin yaro yanda ka san kamar lauje ne sai ya yanko ya ci kumciyawa ce kai ne za ka ci mishi wannan gamba ce wannan haura ce wannan kubiya ce in ka warware mishi sunan ciyayoyin kansu kenan kaga daga nan ma ya san a'a baba ashe abin da nan yanko ba ciyawa bace kenan na ɗaya kaka cewa yaro kai kashin wai kana gudan wai kai bata ran shi wai kai daga haidan wai kuma kana wai kai bata ne kai kuka to idan baka sa ba yaro kuka wata ran zaka kuka idan ka sa shi kuka kuma kai wata ran zaka rayu zaka rariya tunda dama aka ce menene ke rayuwa duk lokacin da ya zamanto duk abin da zai zamanto ka bari kana san sarai'an ba haka nan bane ba tunda in kai lissahi me yasa abin ke lalace a haka nan wurin kake wadi ai mutane ne ake tayawa da gobe ba tsaya a dauki darasi a rayuwar al'ummar da ta huce mu ai sakin shi ka maganye ai shi wanda ya zamanto ake barin ake wannan kin shugaban ake wasar hankalin shugaban yanzu in kai sai da ba yanzu da can da mun san wani rayuwa a nan yamma wanda yara za su yi ka daukar motocin uwayensu sai suna kashe mutane a titi kuma an san sarai ɗayan manya ne ko su ne goma suke cigaro abin kuma masu iko suna ji suna gani kuma a kyale su idan aka kai su gidan kaso su zuye su yi tsaye a huddo su kai kana jin wannan abin shi tarbiya
ana laifin wane su mahukunta ko kuma iyayen da suka ba su motocin
akwai uwaye akwai masu iko dan abin da yasa ita doka bebiya ce ya kamata su yi aikin ta na bebanci ko dan wane ne idan ya hau bisa kan doka wadda ba haka nan ba kenan doka ce aikin ta kare ana lokuta cikin yana da shi
Zai kuna sauraron yau da gobe ne daga nan murya Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen tattaunawar zauranmu na yau.
Makarantun boko ma suna da nauyin da ya rata a wuyansu ko kuma rawar da ya kamata su taka wajen tarbiyantar da ƴaƴa kamar yadda yake a shekarun baya. Amma an yi la'akari da cewa a yanzu a makarantun ma kamar bangaren na tarbiyantar da ƴaƴa ba a bashi muhimmanci misali kamar wani moral da sauransu da aka san ana yi a baya yanzu ba da wani muhimmanci a cikin makarantu
wannan misali ce kamar abubuwa ne kamata mu sake tsare wannan ga hukumomi na hukumanmu da ministan musu na karatu da sauransu ya kamata su sake mun tsare su har ma littafin nan ya kamata su sake mun su
Littattafan ma
saboda a sa wasu abubuwa na gari
waɗanda suka yi daidai da
waɗanda suka yi daidai da al'ada amma ba wasu abubuwa in ka dauki littafi sai ka ga ana wani foto ne wani ana jaye da kare wasu abubuwa kamar na wadancan ne ya mu muna da al'adu mu nan ga aje gona an ya ji bana bayan dabba ana so etcetera irin wannan abubuwa ya kamata ya zamanto ana yi mudu hankalin yara cikin wannan littafin nan amma do a sake littafin nan a sawo su abubuwa na gari ta gane ko kuma akwai wasu abubuwa yau bisa harkar taya al'umma wani abubuwa da na harkar contraception da sauransu especially a su wasu abubuwa da ana gama yara tun yana école primaire ana gama su abubuwa
na kamar abin da ya shafi jima'i haka
bala to wadannan ma da ba mu san irin wannan abubuwa tana wadannan ma yana kawo muna tikas kin taya kuma ga kumanta irin wadannan abubuwa na television ga kumanta iri wannan abu na sulila da wani abubuwa na internet da sauransu inda yaro cikin chamber kishi cikin yana cikin chamber kishi yana contact da duniya kuma yau yaro yana kollanka shi kai uba yau yaron gani ka gari yaron kanana ga yusu kai su uwaye wayo ha yusu kai uwayen su ba sun koyi ba su uwayen su na cikin retar kenan fi sabilillahi ya kamata zamanto mun ba karatu wanga na boko wanga mun ba su ya kamata zamanto mun ba shi dama wanda yayi aikin shi na tarbiyya
lawani tsala akwai mutasan da ke kallon matashin da ke nuna ladabi da biyayya a matsayin wanda bai waye ba
abinda ake ce ma waye ba musamman da matashi na harko isiye da miji ilimi wanda zai ba shi dama ya ci umarni shi kuma wasu su ci umarni shi kamar shi kuma kafin su yi umarni da shi shi ne wayewa in ya zama to matasa suna ɗaukar wayewa shi ne ka ci zarafin wannan kamar ga abin da kake ga dama ka sa irin kayan da kake so ka bi inda kake ga dama ka yi abin da kake so wannan shi ne ake ce makawanci da jahilci ko wance dakikanci ma tunda me yasa ai su wanda suke da irin wannan halayen ban taɓa jin labarin wani wanda aka ci yayi irin wannan rayuwar tare na manya tare shi ladabi ta yin abin da aka ga dama kuma ya dawo bai yana dama ba cikin yayi sa'ama ne zai yana dama in bai sa'abu ma ya mutu haka nan kenan Alhaji Isu ci gaban matasa shine a tsaya a yi tsari mai kyau a ɗauki tarbiyya mai kyau
ta wace hanya
yauwa ta hanyar da ake ɗauka tarbiyya mai kyau na farko na su gina fara almusri ya kawo zancen akwai misalan mutanen kirki zan ba ku wani misali akwai wani komisar da police bai shi suna balo bayan gida sai aka buga balo ta shiga wani gida ta bigi wani yaro ga hanci sai jini ya kyauta sai uwayen yaron nan suka zo suka tafi gidansu wannan yaron suka ce ai yaron nan dama an ce sun bar yin balo nan amma ga shi sun buga balo ta fada ma wani karamin yaro ga kai haifancin shi na ce wallahi komisar da police wannan kamo yaren yayi duka har da dai su dai makwabtan sai yasa sunan cikin kaman sa salon hakan gani ina na sunan kunsaya amma dai shi sai da yi turwa jur cikin sirri dai shi ya aiwa
wato shi dan nake sai ya
rufe shi sai ya rufe shi cikin sirri sai da a hiddo shi a yi ci abinci ya koma sai yake buzari da komi cikin sirri
saboda ya tarbiyantar
da shi dan ya zama mutum na garkai ya kare irin wannan halaye kuma ai misali ne ga su wa'annan yaran su ma bai sake su ba sai da wannan abun aka yi shi su gani donc kenan akwai misalai na mutane na gari
Alhaji Salisu Amadu wasu na ganin miyagun abokanai ma na taka rawa wajen lalata tarbiyyar yaran da ake tunanin cewa sun samu tarbiyya a gidansu
daman yaran lalatattu idan ka gansu ko kuma ka ji labarinsu ta danka kenan ya kamata shi dabar kamar shi misangarta kuma ka ce mishi daga yau ba sun ƙara ganin wa'annan sun shigo gidana kuma ko ka huta tare da su kamar shi sanda wanda ya zama to ka ce mishi ko kai kai ta kai ta ga ka ce mishi bai yi mishi ba dan abin da yasa dan yaro in ya kasa in ya karantu idan kai ya san ka ce mishi ba kai ba yi mishi ba har abu da bai wani abu wanda ya zama to in yaron ya san menene wannan rayuwa wanda ya zama to in duk abin da za ka yi a rayuwarka dan wannan aida ma aka ce shi yaro bai girma gaban uwayen shi
a ƙarshe Alhaji ta wace hanya kake ganin za a gyara kyautata tabi'un al'umma
idan Allah saka lahiri
da abubuwan da
Allah saka lahiri ke faruwa dazu wannan dan uwana ya kawo kamar abin da shahi reform bisa kan karantarwa kuma bai cin reform sai ya zamanto kuma su uwaye da ka sani da kuma wannan kungiyar uwaye na makaranta su san suna da hanya biyu zuwa uku na ɗaya dabar kowanne wata su kewaya su ga yara me ake karantar da su kuma in ya zamanto shi in kai misa yau ka san waye dabar in su lokacin da karantar da lokacin ta zama tangantangam ana tsakan lokacin sai a zo a aiko a ce a tsaya wannan program kin ko bai tona halu sai a janye halu a ce a'a ga abin da za ku yi to in kai sai gwamnati ke da kai wanda ya zamanto ba ta tsayawa ta tsara abin tun da aikata abin sai ana aikata abin ake cewa a gyara shi shi kuma lakon da karantarwa ba ana tsakayin bane ba abin ake canzawa kan ai abin ne ake kawo sanannu kwararru wanda suka san me ya kamata ai wuri kaza maza su aje abun kuma su karantar da karantarwa wanda za su karantar da yara
to ya zama na mafita kenan
mafita shine wanda ya zamanto ya kamata kowane fanni kai kokari a gyara abun tunda abun da yasa in ya zamanto
ya kamata a kawo gyara
a kama a ka gyara a karantar da yara wurin makaranta a kawo gyara wurin tarbiya wurin uwaye a kawo gyara wanda ya zamanto mutane a kara musu ta yadda administration ba muna huci ba sata bace ba a kawo gyara da cewa kai zamantakewar yau ta yau gobe ya kamata mutane su gane da wani abu guda kwa gyaran al'umma tana da aiki dewa wanda ya zamanto in kai lissahi a kowanne fanni a mutane suna son wa'azi amma aka yi wa gari aka bar mutane a haka nan karazibi wallahi dan wannan zamu kace zata amma muna watan ya kamata a wannan aurin abun da wannan kodin kuke badawa Allah saka muku da alheri kuma ya kamata mutane in suka ji magana sai su gyarawa ba cewar koyo abun kuma ta tsinya ba ya kamata in aka shi duk abun banna a tsaida shi a yi kokari duk a yi karin zuciya a gyara abun da saboda al'umma ta ba ta gyara
almasir a karshe kai to wace hanya kake ganin za a kawo gyara game da wannan lalacewar tarbiya ko kuma wajen kyautata
ta dai gagara ne ya kamata a kawo kaman kowane yana da nashi gudumuwa ba ta wa kai controle yaron ka a samples ba ta wa ko yawan kai kai controle shin ga gida in ya hita kuma kullum yana da portable cikin hannu ba ta wa kai controle yaro ano gani me ya kamata mu ne ya kamata mu uwaye in zaman to kullum muna zaman da yaro je mu muna ga musu abuwa na gari mu ci haka wannan abun ba da kyau wanga bai da kyau ka ke wani abu kuma mu kama ma musanni mu mukama musu mushani na lekol kinan su ma kawo malumakar su kawo ma nasu gudunmuwa paskai mushani na lekol kamar uba ne ɗan da muka sashi mushani na lekol uba ne in ba yanzu ba cikin wadannan ne na yanzu ai da mushani na lekol uba ne kuma mushani na lekol yana son tuna yana son yaran nan yanda uwaye suka so su kenan ya kamata yanzu mu dawo bisa abubuwan nan da muka sani da kuma Allah sa wanda suka gane suna da wasu su gai aji su ma su kama mana ya su kama muna akwai su kai shugabanni tana akwai su cikin malamai tana akwai su cikin sarakai an tuka muna so su kama muna kuma ya zamanto mu zanka daga mu kowa yasan da yana da haki a kasa tana haki ba bisa gare shi
nagode launin talha a ƙarshe kai wuce shawara zaka bayar game da abin da ya shafi kyautata tabi'un al'umma ko kuma kyautata mu'amala tsakanin al'umma
uwaye mu ƙara maido hankalinmu bisa tarbiyyar sifatota kamar lokaci
bai kamar ba makar ba
ba makar ba me yasa nace haka na saboda yau annan ka koda ya girma ya kamata ka san ki san da shi wane ka ga yanda zamani ya zo shi ka ga yanda abubuwa suke tafiya kaza da kaza da kaza mu da muna warin ku ba haka ba suke tafiya da ladabi da magana mai dadi kamar da shi kamar abokinka abin da nake yi anan kamar uwaye su jawo ɗayan su gaski su jawo su gaski kai ya zama to kullun kamar tsawa ne ko kuma wani abu haka na ni na ayi a ayi hakuri tunda kamar abun ya zo haka nan ka jawo ɗanka gaski in ba akwai wani wuri ka jashi ku tafi tare ka dauki ɗanka ku tafi tare da sauransu ana samu ana hirantawa kana ƙara ba su dama ko da ba ta yi ai kamar ai a dawo yanzu a zaki
ka ba na ganin hakan zai saka wata rawa
wajen sauki zai kawo sauki
game da tarbiyyar
sai ku zama abokan juna da kai da
diyanka to madalla a gaida Yusuf Abdullahi Madina kin da ji ko
na ji kuma dazu da nake da muke duba ra'ayoyin da masu sauraro suka turo akwai wata na manta sunanta wadda ta ce ita babban abin da take son a maida hankali akai shine maza su taimakawa iyaye mata kuma ina ganin wannan babbar shawara ce mai kyau da nake fatan za a dauki darasi a yi koyi kuma a yi abin haka
wannan gaskiya ne dan yawanci gaskiya mata ake daurawa laifi duk abin da ya samu yaro suke ga an daura ma uwar shi to masu sauraro anan muka kawo shirin namu na yau
madadin wanda ya bayar da umarni Daniel Brown da engineer namu na yau Mr. Pete da kuma wanda ta taimaka wajen gabatar da shirin
Madina Dahir Mishan
ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Matata hakin mu ne. Kan jabarkin su gaba tilalle. Ku ya da shashanci an sharri. Matata hakin mu ne.